بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم السلام عليكم barkan mu da saduwa a wannan shiri na hikimar musulunci sunana Amir Lami to kuma yadda aka saba ga ni tare da jagoran shirin Sheikh Sharif Ibrahim Sale akram kallah barkan mu da saduwa
barkan mu barkan
mu in lafiya
lafiya alhamdulillah
in ka tuna satin da wuce mun fara fasaran Fatiha ka karanta mana ita kuma ka fara fasara ta to wannan sati nan za mu tashi
to madalla a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسيادي أشيرم لما كنت يوتي من خارة بيان أتم سورة الفاتحة fassararta da wasu hikmomin da Ubangiji
ke cikin ta sanya a cikin ta
ita Fatihatul Kitabi sura ce wadda tana da girma a wurin Ubangiji madaukakin sarki kamar yadda aka sani duk wani abu mai martaba mai daraja mai daukaka ana kamar mishi da wato ana dangana mishi sunaye ko kuma ana tsagar masa sunaye iri-iri daban-daban saboda haka wannan sura saboda matsayinta a Ubangiji madaukakin sarki kuma na cewa babu irinta wadda aka taɓa saukarwa a cikin littattafan da suka riga Qur'ani da kuma a cikin surorin Qur'ani kansa babu irinta saboda haka Allah Ubangiji ya ba ta sunaye daban-daban ita ce Fatihatul Kitab ita ce Ummul Qur'ani ita ce Ash-Shafiya ita ce Al-Kafiya ita ce Al-Wafiya ita ce السبع المثاني والقرآن العظيم وبعد ذلك لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم حقيقة مماكا بقي دقشك آلين دأك أنا ميمي تاسو موكة فلا أنا ميمي تكرم تاسو إتش فاتحة كما مماكا القرآن من جرمة فبعد هذا إتش سورة الفاتحة abin da ya sabbi ta tara duk abin da ya zo cikin sauran littafin Ubangiji at-Taura, Injila, Zabura, Qur'ani duk abin da ya iya wata yaron rabu cikin ya haɗu cikin suratul Fatiha ta kunshi abubuwa da yawa ilimi iri-iri wanda ya zo cikin Qur'ani duk ya haɗu a cikin ta kuma a cikin Fatiha saboda haka idan ka ce wato kuma ta haɗa duk abin da ake ce masa shari'ar musulunci ko kuma addinin musulunci ya ƙunshi a cikin wannan fatiha in ka ce alhamdulillahi a wannan kalma ko wato ka ce godiya ta tabbata ga Allah Ubangiji madaukakin sarki ta ambaci anan sunan Allah Allahu wanda ya ƙunshi dukkan sunayen Allah 99 din hakanan kuma ya ƙunshi dukkan sunayen Ubangiji na sifofi da sunayen Ubangiji na jalala da jamala da sunayen Ubangiji na ayyuka duk gaba daya sun zo sun haɗu a cikin kalmar Allahu din to anan da kai abin da ake kaddarawa in kana karanta Fatiha Ubangiji ya san kasawar bayinsa da gode mishi saboda haka shine zai koya mana yadda zamu gode mishi kalmar alhamdulillah din nan akwai abinda ake ce masa muqaddari wato abinda ake kaddara shi kafin a shigo ta shine qulu ku ce alhamdulillah a bisa ka'idar nahwu qulu alhamdulillah rabbil alamin ku ce alhamdulillah to kamar yadda mun sani addinin musulunci ya ginu akan wasu lamura ko mu ce shari'a ta ginu akan aqida da zarar ka ambaci Allahu to aqida ta zo a gare sanin Ubangiji da abin da ya wajaba gare shi da abin da sanin kuma abin da ya koro daga gare shi da abin da za a ce ja'izi ne a gare shi duk sun haɗu a cikin kalmar Allahu din nan ashe aqida gaba ki ɗayanta ta shiga a cikin kalmar Allah dole musulmi ya kudure aqida wato san ubangiji ya san abin da ya wajaba ga ubangiji ya san kuma abin da zai biyo bayan wannan shi ne aka ce rabbi al'alamin rabbi kalma ce wadda tana nufin ubangiji ko kuma mai reno mai reno mai ni'imar mai ni'imar wa to Allah ubangiji shi ne wato rabbu halitta duk gaba da su ne marubai marubai nasa tun da aka samu rabbu to akwai abin da za a yi mashi shi ne ubangijin talikai talikai din nan da kai aikin da za su yi saboda su tabbatar da batun alhamdulillah na godiya din nan godiya din nan ba zai tabbata ba sai da bauta a bayani da ya gabata mun ce duk ni'ima tana bukatar abu uku ka san ni'ima ka san wanda ya ni'imatar da kuma yadda za ka gode a kanta da godiya da ubangiji wanda ya halicce ka daga babu wanda ya rene ka da abubuwan da kake bukatar su a rayuwarka ta duniya wannan ubangiji godiyarsa a nan shi ne ka bauta mishi da abin da yake ka bauta mishi da shi kuma ka kyautata bautar a gare shi shi ne a nan yake rabbi al'alamin shi ne ubangijin wato duniyoyi duka kana iya kace ubangijin talikan
eh
wannan shi ne abin da aka san
da aka
san da aka san to amma a nan kalmar
ta
wuce ma'anar al'alam don mubalaga a cikin harshe larabci ta nuna ba duniya ɗaya ake nufi ba a'a ana nufin duniyoyi ubangijin dukkan duniyoyi gaba daya duniyar mu da mun santa da samanta wanda muke gani duk ya shiga a cikin wannan kalma sannan kuma da kai wasu duniyoyi daban gashi nan galaxies iri waɗannan
rayuwar taurari yawa da nisa
tsananin nisa kuma kullum ana samun sababbi
ga rana ga wata
ba ga rana ga wata ga taurarin da muke magana su duka dai sun shiga a cikin wannan saboda haka anan ita shi ne mataki na biyu na uku na biyu wato aqida sai kuma ibada haka anan ibada ta shiga shi ne rabbil alamin shi rububiyya anan ka kudure wato akwai uluhiyya akwai rububiyya uluhiyya shi ne ka tabbatar cewa duk nau'i da dangi da sarfashi na ibada gaba daya babu wanda ya cancance shi sai Allah shi kadai shi ne uluhiyya ka san cewa Allah shi ne mai haƙƙin a bauta mishi to menene rububiyya anan rububiyya anan shi ne ka kudure a ranka cewa duk wani abu na ni'ima na alheri na biyan bukata ga baki ɗayansa duk gaba ɗaya hannu a hannun Allah shi kaɗai duk wani abu da zai zo maka na bukatarka na bukatar rayuwarka a nan duniya ko lahira
yana hannun Allah
halin yalwa ko halin matsi duka gaba ɗaya daga hannun Allah ne to ka gani idan wannan kuduri na cewa Allah shi ne rabbu wanda ya mallaki duk abin da za a yi maka na ni'ima in ka kudure wannan ka yarda da shi abu biyu za su koru daga gare ka kai ma dan adam to abu biyu din nan kaga kudai sai ya zama babu sai daga sai ba za ka sa kudin ka ga wani ba
sai mutum da
da kuma tsoro sai ya koru daga gare ka baka jin tsoron kowa sai Allah musulmi in ya sami waɗannan sifofi na cewa baya jin tsoron kowa sai Allah baya kwaɗayin kowa
sai kowa sai
Allah anan zai samu abin da ake ce masa yaqini
nutsuwa
zai samu nutsuwa in ya samu nutsuwa kuwa a lokacin ne zai ji daɗin ibada zai ji daɗin alaƙarsa dangantakansa da Allah ubangijinsa maɗaukacin sarki to dama shari'ar musulmi ta kunshi aqida muka ce addini ya kunshi aqida da kuma ibada abu na uku shi ne sashen mu'amala anan bayan ubangiji ya ce maka alhamdulillah rabbil alamin wannan ta yi tarfihi ta yi nuni zuwa cewa to akwai faban da kai din ma akwai duniyoyi waɗanda kana buƙatar ka yi mu'amala da su ta da me za ka yi mu'amala da su shi ne ta maka ar-rahman da rahma muke ar-rahman din mai rahma ga mamniya wadda za ta shafi duniya da lahira a nan duniya za ta gama musulmi da wanda ba musulmi ba dabbobi da itatuwa duk dai abubuwan nan gabaki ɗayan su duk wannan rahma ta shafe su saboda haka kai kuma a matsayinka na dan adam na mutum na musulmi wanda wannan rahma ta shafe shi lokacin da za ka yi mu'amala da mutane na cinikayya ne na mu'amala haka tsakaninka da su ne mu'amalar da take akwai musayan amfani ko fa'ida a ciki to dole ka kunshi cikin mu'amalar ka duka rahma ya zamana kana cikin tausayi kana tausasawa saboda wanda za ka yi shi mu'amala shi ma ya tausasa maka domin ka'idar ubangiji ya halitti dan adam dole ya rayu a cikin jama'a dole ya rayu tare da wani da'in rayuwa ba zai samu a gare shi sai da mutane saboda haka wannan rahma ya zama wato ta zama ka'ida a cikin rayuwar shi anan aka wato aka tabbatar da ka'idar mu'amala shine a cikin mu'amala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana koya mana har ma idan kana yanka dabba ko kana menene ina cewa idza qataltum fa ahsinu alqitlata wa idza dhabhtum fa ahsinu aldhabha in kun kashe ku kyautata kashewa in za ku yanka dabba ku kyautata wato yankanta saboda haka ɗayan ku in yana so yanka din nan ya samu ukarsa ya shi mai kaifi sannan ya zo yanka kar ya azabta wannan dabba haka a cikin wata aya ubangiji yana ce inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan koda shike wannan ya shafi ar-rahim amma duk da haka dai dukan su suna da kama a cikin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen mu'amala yana ce mana menene yana ce inna ruha al-qudus nafasa fi ru'i inna nafsan lan tamuta hatta tastaw'iba ajalaha wa tastakmila rizqaha فاتقوا الله واجملوا في الطلب فانما عند الله لا ينال الا بطاعته ملائكه جبريل يا توفا وني ابو ارينا هكا شي مزا الله صلى الله عليه وسلم يناتي يا سكا ارينا كيوا باب وني ري باب وني متوم ده زي متو تن بي جما اجلين سبا ba wanda zai mutu sai dai in ya gama ajalin shi gaba daya kaf
in ya duka
sai ya gama kwanakin shi duka haka nan kuma ba zai bar duniya ba sai abin da aka rubuta mishi na arziki din nan gaba ki ɗayansa ya gama shi har ya zama duniyar nan duk gaba daya babu ɗigon ruwa da zai sha a cikin ta nashi babu wato baki ɗaya na abinci da zai shiga cikin shi nashi babu wato sisin kobo da zai zama rabon shi wanda zai mallaka duk gaba daya kofofin rayuwar shi duk an kulle sannan ya bar duniya saboda haka kada ku yi gaggawa wajen neman arzikin ku ji tsoron Allah sannan kuma ku kyautata wajen neman arziki kuma ku san abu guda abinda kuke nema din yana hannun Allah Allah kuwa abinda yana hannun shi din nan ba a tilasta masa ba za a iya farka da gare shi da tilasta fattaqullahu ajmu fa inna allah la yunan abinda yana hannun Allah ba a samu sai da biyayya da shi saboda haka manzo Allah yana koya mana in kai dan kasuwa ne to ka tautata wajen neman abin nan kasuwancinka kai ka tautata in kai malami ne ka tautata abin nan karatunka da kuma ilimi da zaka koyar da hakuri wajen koyar da ilimi in kai mai wa'azi ne to ka kyautata wajen wa'azinka har wa yau dai in kai mai sarauta ne mai mulki ne to ka kyautata a cikin waɗannan
abubuwan
ba a bar mutum guda ba cikin al'umma kamar yadda yazo cikin hadisi kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannenku masuwaci ne kuma abun tambaya ne gobe a gaban Allah daga abinda aka sa shi ya kiwace shi ko ya kula da shi al-imamu ra'i sarki ko kuma mai iko shugaban kasa shugaban jama'a gaba cikin su sun shiga kowanne su ba kiwace ne mai kiwo ne kuma abun tambaya ne ga kiwon sa ko kuma abinda aka sa shi yayi kiwo da shi gobe a lahira a gaban Allah
haka
nan wato mutum makiwaci ne a gidan shi kuma za a tambaye shi game da wannan kiwo makiwaci ne dangane da arzikin mijinta za a tambaye ta gobe a lahira game da wannan abin da aka sa hannunta yaro makiwaci ne ga dukiyar ubansa dan aike makiwaci ne ga abin da aka sa hannun shi na mai gidan shi duka kwa za a tambaye su akan waɗannan abubuwa saboda haka kowanne daya a cikin ku mai kiwo ne kuma za a tambaye shi daga abin da aka sa a hannun shi akan yin kiwo da shi din saboda haka kai musulmi abin da zaka furta da abin da zaka aikata da abin da zaka bari duk gaba daya kowanne su akwai ka'idar sa ba kaman dabba kai abubuwa ba manufa ba a'a
kowanne
abu
na
akwai ka'ida wannan shine tautatawa game da amfani da rahaman nan da Allah ubangiji ya baka na ar-rahman ar-rahim kuwa muka ce shi ar-rahman tautatawa wajen mu'amala mutum ya kwatantu da rahama wajen mu'amalar sa da mutane mu'amalar da akwai musayar fa'ida a tsakaninka da wani a cikin ka to amma ar-rahim din kuwa ma'ana ka kwatantu da rahama ka kwatantu da rahama saboda wato kanka ya zamana zuciyarka mabukuga wannan rahama ce kai jin kai da dukkan halittan Allah ba sai lalle wanda zai yi za ka samu ni amfani da gare shi ba kowa ma kai shi jin kai kowa ka tausasa
kowa ka tausasa
a cikin hadisi shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ce mana ar-rahimuna yarhamuhumur rahman masu tausasawa Allah ubangiji mai sunan ar-rahman din da muke magana zai tausasa musu saboda haka irhamu man fi al-ard ko tausasa ma duk wanda yana bayan kasa duk wanda yana bayan kasa mutum ne dabba ne musulmi ne kafiri ne babban mutum ne karami ne mace ne jariri ne mara ne ko wanda yana da iyaye duk da kowa da kowa wanda ka sani da wanda baka sani ba duk da ba ka tausasa musu to in kai haka din nan yarhamkum man fis sama mala'iku wadanda Allah ubangiji ya sanya musu sama wurin ibada kamar yadda ya sanya mana mu kasa ya sanya mana Ka'aba kasa ita ce cibiyar ibada mu yi tsawafi da ita mu fuskance ta mala'ikun nan su kuma duk ga baki daya sai su tausasa muku wato su tausa in dai kai rahama a kasa to Allah ubangiji zai sa mala'iku kuma su tausasa maka yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama to idan mutum ya kyautata ka'idar aqida idan ya kyautata ka'idar ibada idan ya kyautata ka'idar mu'amala da mutane idan ya kyautata siffar dabi'u masu kyau kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ya sanya shi shine matattaran dukkan kyawawan dabi'u har ma yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim to Allah sanya shi mai jin kai ne mai tausasawa ne ga mu'minai saboda haka kai musulmi ka zama ka kwatantu da irin wannan sifa na tausayi ko kuma na tausasawa shi ne da aka yi sayyidatuna Aisha wadanda suka tuna ubangiji yana ce wa innaka la'ala khuluqin 'azim lalle haqiqa kai ka kasance a bisa tabi'a ta kyawa sai aka tambaye ta menene tabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kyawun tabi'a din nan manzon Allah yaya take sai take muku kana khuluquhu alquran ya ta wato tabi'a sa ta kasance ita ce sifar qur'ani idan kun karanta qur'ani to za ku ga sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya kunshi abubuwa kyawa wa Allah ya ba mu to dukan sun tattaru da zati manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in kun karanta qur'ani za ku iske wasu abubuwa marasa kyau manzo ubangiji ya wato ya bata su kuma bai yaba musu ba ya hana bayin sa ga aikata su to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa innan duk sun koru daga gare shi sun koru daga gare shi kuma wato babu baka samu cikin harkokin sa wannan ita ce sifar annabi sallallahu alaihi wa sallam to ashe musulmi na gari shi da wanda ya kasance wannan aqida kikkiawa wato ibada kikkiawa ita ibada shi ne wato ita ce mutukar kankas kaskantar da kai da kuma sadaukar da kai da Allah mutum ya daukar da kanshi ga Allah ya miƙa wuya ga Allah ya aikata abin da zai nuna wa kowa da kowa tawali'u ga Allah ubangiji to amma bai barka ka shirya ta da kanka kurum ba a ya saukar da ita da ka'idojinta duka saboda haka zakai saboda haka na daya sharadinta na farko ta zama wato sawab ita ce wadda ta dace da umurnin Allah ta dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zama akwai ihsani a cikin ta shi ne kasancewarka kayi ta saboda Allah ibadar an yi ta saboda Allah to idan wa'annan abubuwa guda hudu duka sun hadu a cikin rayuwar mutum ibada ta kyautato sannan kuma akida ta kyautato ibada ta kyautato mutum wajen mu'amala ya zama ya kyautato ya kyautata mu'amala
halaye
kuma duk wato sun zama masu kyau to ba abin da ya saura sai a lura da abin da zai karya wa'annan ka'idoji wa zai karya su wanda ya karya su to sai a kai shi wajen sarki wanda yake shi ne mai iko nan yake komai ta komai babu magani sai sarki shi yasa anan yake ar-rahman ar-rahim malik yawmiddin malik yawmiddin sarki na ranar sakamako makadaici a mulkin sa wanda ya kadaita da mulki wanda ya buwaya wanda kuma ya isa wanda kuma shi ne kadai mai zartar da hukunci ba mai warware masa wannan shi ne mamallakin ranar ƙarshe a nan ana so a nuna maka to ai ba ta kare ba wai rayuwarka ta duniya ka kyautata aqida ka kyautata ibada ka kyautata mu'amala ka kwatantu da sifofi masu kyau shi kenan anan za ka zauna ka dawama a duniya ko abin akwai ranar ƙarshe wannan gida ba mai dawama ba madawami ba akwai ranar ƙarshe wan lahira saboda haka yace maliki yawmiddin shi ne mamallakin ranar ƙarshe inda za a saka ma kowa da kowa akan aikin shi kai wanda ka kautata rayuwarka akan wa'annan bisa wa'annan ka'idoji da aka ambata a can ne za a saka maka a baka sakamako isasshe mai gamsarwa wanda za ka yarda da shi maliki yawmiddin yawmiddin shi ne ranar ƙarshe kalmar din a larabci tana zuwa da ma'anar dainuna wato ranar matsawa za ta zo da ma'anar jaza'i wato sakamako za ta zo da ma'anar lahiyama to Allah ubangiji shi ne ya kadaitu da wannan mulki me yasa ai shi ne mai jin kai ga bayan sa ar-rahim kuma shine mai mulki ko a duniya amma saboda bayan Allah a cikin su akwai wadanda sun san aqida sun kyautata ta sun san addini akwai kuma wadanda ba san cewa Allah shine sarki mai zartar da komai iko akan komai ba a nan duniya wata kila su kudure cewa wani yana da iko a nan zai iya
bayan
Allah to saboda haka Allah ubangiji ya nuna wa'annan abubuwa duka za a yi su ne saboda tsayuwa a gaban sarki ranar sakamako sarkin da babu wani sarki tare da shi shi ne ya zo cikin qur'ani ranar kiyama ubangiji zai ce limanil mulku al-yawm lillahi al-wahidu al-qahhar mulki ga waya tabbata a yau
Allah sarki Allah
sai sarki Allah makadaici mabuwayi mai iko akan kowa da kowa
alhamdulillah ga lokaci ya kare
sai
kuma wani sati insha Allah zamu kuma kan ar-rahman ar-rahim iyaka na tsayin alhamdulillah to jama'a nan muka zo karshen wannan shiri namu na hikimar musulunci sai kuma wani sati insha Allah zan sake gayyatan Sheikh Sharif Ibrahim Sali ya zo ci gaba da wannan shiri namu mai tarin albarka a madadin sahihin ne ke muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.